This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:31.49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraronmu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na amfani sarauniya fara'a da numar dalol da kuma niyya muryar arewa. Kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashin hausa.com ko voa.com. Jama'a, assalamu alaikum, barkanmu da asuba. Ibrahim Almasi Garba ne da Salihu Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin da safiyar yau Litini. Kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, ga kanun labarai.
A kasar Yemen, 'yan tawayen Houthi suna tsare da wasu Amurka guda hudu. Majalisar Dattawan Amurka na sake duba yiwuwar ƙara wa'adin ikon tsananta harkokin tsaro. Hukumar bada lamuni ta duniya ta yi hasashen raguwar haɓakar tattalin arzikin ƙasar Ukraine.
To, kanin labaran kenan, a fannin rahotanni kuwa za ku ji cewa Buhari ya fara naɗe-naɗe a sabuwar gwamnatinsa, amma game da kame-kame, kakakinsa ya ce a saurara saboda.
Hotunan shari'a su ya kamata su fidda mai gaskiya da mara gaskiya, amma ba zato ko zargi kawai to in aka ce za a fara yin haka, ita kanta demokradiyyar rusa ta zaya a Najeriya.
To, za kuma ku ji cewa Buhari zai fuskanci kalubaloli da dama, ciki har da daɗaɗɗiyar matsalar nan ta wutar lantarki.
Yanzu haka kamfaninmu muna bin gwamnati ₦7 billion da basu biya ba, wannan ka bada wuta.
Kuma da yake yau take ranar iyaye ta duniya baki ɗaya, za ku ji tsokaci kan tasirin iyayentaka. Sannan kamar kowace ranar Litini, Ibrahim Alfa Ahmad na tafa da shirin ciki da gaskiya, inda a yau za a ji wurwurin da aka yi game da wani fili a Bauchi. Yanzu sai a gyara zama sha labaran duniya tuku.
Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta sanar jiya Lahadi cewa 'yan tawayen Houthi na kasar Yemen suna tsare da wasu Amurkawa. 'Yan tawayen Houthi ne suka hambara gwamnatin Yemen da Amurka ke goyon baya. Har yanzu 'yan Houthin suna ci gaba da fafutukar neman samun kekakken iko a kan ƙasar ta da tafi kowace ƙasar Laraba talauci a filin a daren duniya. Wata jarida The Washington Post ta rawaito cewa ana tsare da 'yan Amurka hudu a sana babban birnin Yemen, kuma duk ƙoƙarin da Amurka ta yi na samun sakosu ya citura. To, sai dai jaridar ta ce babu jami'in gwamnatin Amurka cikin waɗanda ake tsare da su. Ana kyautata zaton uku cikinsu ma'aikatan wasu kamfanoni da ke zaman kansu, yayin da na huɗun ba a san aikin da yake yi ba. Yana da fasfo ɗin zaman ɗan Amurka da kuma fasfo ɗin ƙasar Yemen. Wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce muna ƙoƙarin samun sakosu, amma jami'in ya ƙi ya ƙara bayani a kansu ko bayyana sunayen mutanen da kuma halin da suke ciki. Kawo yanzu dai Saudiya na ci gaba da kai hare-hare da jiragen sama tare da taimakon leƙen asiri da Amurka ke yi. Yayin da 'yan tawayen Houthi da ƙasar Iran ke goyawa baya suke daɗa kutsawa birnin Aden mai tashar jiragen ruwa da ke kudancin Yemen, shi kuma shugaban ƙasar Abdurrabu Mansur Hadi da Amurka ke marawa baya ya arce zuwa ƙasar Saudiya. Kawo yanzu dai rikicin ƙasar na Yemen ya laƙuma kimanin rayuka 2,000.
Majalisar Dattijan Amurka a wani zaman da ta yi jiya Lahadi na ba sabon ba, ta ce tana duba yiwuwar sake tattauna ƙara wa'adin ikon tsananta harkokin tsaro wanda ke dab da ƙarewa. 'Yan majalisar sun taru a Washington awa ɗaya bayan babban jami'i mai kula da tattara bayanai na sirri a harkokin tsaron Amurka ya ba da gargaɗin cewa 'yan ta'adda suna nan suna neman duk wata kafar da za su yi amfani da ita wajen aikata ba daidai ba, muddin aka yi sake da abin da ke da nasaba da leƙen asirin. Babban daraktan hukumar kula da harkokin tsaro na ƙasa John Brennan a cikin wani shirin gidan talabijin na CBS wanda ake kira Face the Nation ya buƙaci ƴan majalisar dattijai da su sake sabunta wannan dokar wadda za ta ci gaba da baiwa hukumar leƙen asiri damar naɗar bayanan miliyoyin jama'a a cikin Amurka domin daƙile masu ƙoƙarin kaiwa ƙasar hari ko kuma wani abu mai kama da haka. Brennan ya ce ƴan ta'adda suna natse suna kallon abin da ke faruwa cikin Amurka kuma ko an samar da wadatattun bayanan sirri ko a'a ko kuma an canza manufofi ko a'a buƙatar su dai su samu kafa domin aikata abin da suke so. Ya ce don haka har idan aka yi sake da wannan batu domin ganin yadda ake aikata ta'addanci a duniya to wajibi ne Amurka ta kare kanta daga wannan al'amarin.
Hukumar ba da lamuni ta duniya ko IMF a takaice ta yi harsashen haɓakar tattalin arzikin ƙasar Ukraine zai ragu ƙasa da ɗigo 9 cikin 100. To sai dai hukumar ta ce an samu ci gaba a tattaunawar da ake yi da ƙasar a kan canje-canje da ƙasar za ta yi domin hukumar ta ƙara mata taimako. Jiya Lahadi hukumar ta bayyana raguwar haɓakar tattalin arzikin da a da can ta yi harsashen zai ƙaru da ɗigo 5 a watan Afrilu. Hukumar ta ƙara da cewa za a samu hawa-hawar farashin kaya da kashi 46 cikin 100 a wannan shekarar. Hukumar ta IMF ta alakanta hawa-hawar farashin ne da tashin farashin man fetur da kuma taɓarɓarewa daraja kuɗin ƙasar a wannan shekarar saboda aika-aikar 'yan tawayen ƙasar da ke samun goyon bayan Rasha. Duk da harsashen da ta yi, wakilin hukumar Nikolov Georgiev da ke kula da yukarin a jawabinsa na jiya Lahadi ya ce nazarin mako biyu da suka yi a kan yadda za su ci ma yarjejeniyar fitar da ƙasar daga ƙangin bashi ya nuna cewa tattalin arzikin ƙasar ya soma farfadowa a wuraren da rikici ya tarwatsa. Tawagar hukumar IMF tana duba ƙoƙarin da gwamnatin Ukraine ke yi na cika shuruɗin da ta gindaya mata kafin ta ba ta kashi na 2 cikin bashin shekaru 4 na dalar Amurka miliyan 17.5. Ana kyautata zaton tawagar za ta mika wa kwamitin koli na hukumar yayin zamansa da zai yi a wannan watan. Rahoton tawagar shi ne zai sa hukumar ko ta tsayar da shawarar a ƙarawa a ƙasar Ukraine dalar Amurka miliyan 2.5 a matsayin bashi na biyu.
To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kotun ɗaukaka ƙara a ƙasar Masar ta yanke hukuncin ɗauri ma wata sananniyar lauya kuma 'yar fafutukar kare haƙƙin bil'adama mai suna Mahinnur El-Masri, ita da wasu mutane biyu a gidan yari na tsawon watanni 15 a kan laifin kaiwa caji ofis hari. El-Masri ta ƙwalla ihu cikin kotun sa'ilin da aka bayyana hukuncin a Alexandria. Da farko dai an ba su ɗaurin shekaru 2 ne, amma bayan da suka nemi ahuwa da aka yi, sai kuma daga bisani aka mayar da ɗaurin wajen watanni 15. Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji, sabon shugaban Najeriya Alhaji Muhammadu Buhari ya fara naɗe-naɗe waɗanda suka haɗa da masu ba da shawara kan harkar yaɗa labarai da shugaban hulɗa da jama'a ko protocol da kuma babban dogarin shugaba wato ADC. Sabon babban jami'i na musamman mai taimaka ma shugaban ƙasa kan harkar labarai Malam Garba Shehu ya yi ƙarin haske ma wakilin a Abuja Nasiru Adamu El-Hikaya.
To wannan du'ayoyi ne na Ubangiji kuma muna cike da godiya ga Allah Maɗaukakin Sarki da ya ba da izini ga shi shugaban ƙasa ya yi wannan naɗe-naɗe namu. Kuma Allah ya sa shi wannan bawan Allah da ya mana wannan abu, Allah ya sa ba za mu bashi kunya ba.
Alhaji Garba, bayan kai waɗanne kuma mukamai aka yi zuwa yanzu?
Akwai mai ba shugaban ƙasa shawara akan harkar yaɗa labarai, Mr. Femi Adesina, wanda yake office ɗinsa ya ɗara nawa. Sannan akwai kuma shugaban hurɗa da jama'a na fadar shugaban ƙasa, Lawal Kazauri, shi wato protocol.
Wannan kuma wanda muka fara gani shine kamar babban dogari, wato ADC na shugaba Buhari.
Shi maganan ADC da ma'aikata na kamar waɗanda suke zuwa daga ma'aikatar harkokin ƙasashen waje, akwai kuma ma'aikata na tsaro. Ai kaga wannan aiko su ake yi daga headquarters su. Akwai ADC wanda shi ma babban jami'i ne wanda har ya fara nasa aiki.
Ko za ka gaya mana sunan nasa?
Tunda dai shi shugaban ƙasa bai ba da izini a ba da sanarwa akan wannan ba, na ganin gara mu jira mu gani in ya ce ai sai ai.
Garba Shehu, abin da za a yi tsammani nan ba da daɗewa ba shi ne majalisar za ta so wato ministoci kenan.
Abu a hankali dai, ana nan ana ta tattacewa, ana tattaunawa. Ai sai kamar sati mai zuwa ma za a kirawo sabuwar majalisa ta fara zama.
A ƙarshe akwai wata sanarwa da kuka fitar da ke nuna shugaba Buhari ya ce kada a musguna wa duk wani jami'i na tsohuwar gwamnati kamar wajen fita a ƙasashen ƙetare. Wani ƙarin haske za ka yi kan wannan?
Ai labari ne ya zo masa yanda aka ji cewa ana ɗan cizguna wa wasu saboda sun yi aiki a tsohuwar gwamnati, in sun zo za su fita. Ana ce a ƙa'idar aiki, kotunan shari'a su ne kamata su fidda mai gaskiya da mara gaskiya. Amma ba zato ko zargi kawai, to in aka ce za a fara yin haka, ita kanta demokradiyyar rusa ta zaya a Najeriya.
Lallan shugaba dai ne sirrin zaman lafiya.
Wannan haka yake, kuma a gaida Nasiru da wannan rahoton. To daga batun naɗe-naɗe kuma sai batun jerin ƙalubalolin da shugaba Buhari zai yi tozali da su. Nasiru Adamu Alhikaya, koko na ce Mustapha Nasiru Batsari, gare ka.
Baya ga matsalar rashin tsaro, batun ƙarancin wutar lantarki da rashin aikin yi a tsakanin matasa na ɗaya daga cikin manyan ƙalubalen sabuwar gwamnatin General Muhammadu Buhari a Najeriya. A baya dai tsohuwar gwamnatin Goodluck Jonathan ta ce fanar da tashoshin samar da wutar lantarki ga wasu kamfanoni masu zaman kansu da nufin shawo kan wannan matsala, to amma ga alama haƙa bata cimma ruwa ba. Al'amarin da yasa a yanzu wasu ke ganin maida tashoshin samar da wutar lantarkin a hannun gwamnati shine a'ala. To amma a nasu gefen, yan kasuwar da tashoshin samar da wutar lantarkin ke hannunsu sun bayyana inda matsalar take. Kanar Sani Bello mai ritaya shine shugaban kamfanin Mainstream Energy Solution da ke kula da tashoshin Kayinji da Jaba.
Wani lokaci in muka yi generating power sai a ce kada a dauko, kada a sashi a layi. Domin aka sashi a layi zai kashe layin gaba daya. Saboda layin ya tsufa ba shi da amfani, sannan kuma layin nan gwamnati ba ta ba da shi ba. To saboda haka wai a ce a soke yanda aka ba 'yan kasuwa, ba su da laifi. Waɗanda ma muka yi ba a biya ba, yanzu haka kamfaninmu muna bin gwamnati biliyan 7 da ba su biya ba, waɗanda ka ba da wuta.
A halin da ake ciki dai, Bankin Duniya ya ba da dala Amurka miliyan 300 domin samar da aikin yi a tsakanin matasan ƙasar, da ake ganin hakan zai taimaka wajen samar da zaman lafiya ga ƙasa. Alhaji Aqilu Musa Kuta shine shugaban shirin mai kula da jihar Niger.
Kowa ya san abin da ke faruwa. Duk inda aka ce maka mutum na zo ne bai da aikin yi, ai tashin hankali ne. To ana so ne a tabbatar cewa an samu wadataccen zaman lafiya.
A ƙarƙashin shirin dai matasa 91,000 ne za su amfana a Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Matsalolin Najeriya kafin su kashi-kashi bambam, gamu ba watanni ba kana barun fa.
To a gaida ɗan mutan Batsari, to yau fa take ranar iyaye ta duniya baki ɗaya, ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don jinjina ma iyaye saboda ɗawainiyar raino da tarbiyyantar da ‘ya’ya. Kan haka ne na tuntuɓi wani matashin magidanci mai sharhi kan al’amarin yau da kullum mai suna Malin Yusuf Yaƙub Arrigasiyu da ke garin Kaduna, da jin yadda yake ganin wannan ranar sai ya ce.
Iyaye wajibi ne a mutu biyayya, alfahari su.
Wato don haka nan kana ganin ware wannan rana da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi ya dace kenan?
Ana iya cewa ya dace saboda waɗansu su a karantar wasu ba maganan girma iyaye, ba maganan kuraren iyaye. To irin waɗannan idan aka ci an tsara nan zaran ga sanatar da su batun maganan girma iyaye da bin iyaye, sai wannan ya dace.
Da haka nan kana ganin matsalolin ake samu a Najeriya na da nasaba da rashin tarbiyyantar da matasa koko da ya kake gani?
Eh, akwai da gaskiya ai ka ga da yawa wato babban abin da ke kawo matsala shine iyaye sun ajiye haƙƙinsu na tarbiyyar da yara. Wasu iyaye kuma suna kokarin sai na yi kansu wajen ma yaran tarbiyya, amma wato zamanin rayuwa wato abin da wasu ke cewa peer group influence yake janya bayewa yaro tarbiyya gida. Yaro da su yaba makaranta abokanansa su da tarbiyyar wannan yaro.
To kai ta ya za ka jinjina ma iyaye?
Iyaye dole ne duk mutumin da ke shiga wani duniya lafiya, duk yaron da ke shiga wani duniya lafiya wajibi ne iyayensa. Domin da na farko iyaye uwa ta ɗauki cikin yaro wata tara, ta kuma ran ta shayar da shi shekara biyu, wahalan ala wahalin cikin wahala bisa wani wahala ba maganan sabon. Ina cikin cikin an ci yaro shekara tara, an zo haife yaro ne su fitsari a wanke a yi kashi a wanke a goye shi ya hana uwar barci. In wata samu ciki ma zai tukunna suke na sai gaskewar ta fara amai sabon babu natsuwa. Ita kullum tana cikin laulayin ciki ba lafiya ba wannan yaro ya girma an haife shi zuwa makaranta a masa wanka a masa wanki. Ta shi nan dai abubuwa da wanda ya ce har yaro zai girma. Wannan yaro ku idan ya girma a ce an wani gari zai girma iyayensa bai saurari iyayensa ba bai taimake su ba. Wannan kam yaro bai albarka ba.
Lallai karki mance kuma an saurari wani mai fashin baki Malam Yusuf Argasiyu da ke garin Kaduna kan wannan rana ta iyaye. To yanzu bari mu koma gefe guda, Ibrahim Alfa Ahmad ya gabatar mana da shiri na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Yau wannan fili namu na ciki da gaskiya zai waiwayi batun wani fili ne ko filaye waɗanda hukumar tsaron cikin gida ta Najeriya ko 'yan sandan farkaya wato SSS ta karɓa domin yin makarantar koyon harbe-harbe ma 'ya'yanta a jihar Bauchi. To amma kuma ake samun takaddama da wasu abubuwa kamar na almundahana a wajen biyansu. Wannan batu dai yanzu ya haɗa har da lauyoyi kuma har an kai shi a gaban kotu. To amma za mu bi sawun su tun daga asali domin ku ji matsayin kowane ɓangare. Ɗaya daga cikin waɗanda aka karɓi filayen nasu kuma mai magana da ‘yan waɗanda suka ce ana nema cushe su shine Buhari Ibrahim Bello, wanda ya ce da farko an so su sanya hannu kan takarda su karɓi kuɗin da ba su san ko nawa ba ne, domin wai an ce musu sirrin gwamnati ne a cewarsa lokacin da suka tunkari tsohon kwamishinan ƙasa na jihar Bauchi Ibrahim Aminu Yashi da babban sakataren ma'aikatar Abubakar Kani Fago da Darekta Ahmed Zakari Kafin Lemo da kuma shugaban sashen auna darajar filaye na ma'aikatar Ahmed Aliyu Aruwa. Shi Buhari da sauran abokansa su ne suka mallaki fiye da rabin filayen da ake magana a kai, yayin da wata matar da ta karkasa filayenta ta saida a wurin aka ce tana da kimanin kashi 40 da wani abu na filaye. Gwamnati ta saka darajar filayen kan kuɗi naira miliyan 31. Daga bisani Buhari Ibrahim Bello ya yi zargin cewa bayan sun samo lauya sai suka fahimci cewar naira miliyan 2 da wani abu kawai aka yi niyyar a biya su, duk da cewa su ne suke da fiye da rabin filaye. Ma'ana saura naira miliyan 28 da wani abu da ya rage za a ba ita matar da ta mallaki ƙasa da rabin filayen kenan, ko kuma dai ana nufin cewa darajar filayenta sun ninka nasu har sau 10. Za mu ji daga kowane ɓangare na wannan batu. To amma bari mu faro da shi Buhari, ɗaya daga cikin waɗanda suka ce ana neman a yi musu rashin adalci.
Rashin adalcin da suka mun shi ne akwai fili namu wadda muka saya don amfanin kanmu, ni da abokaina Alhaji Rabiu Abdulkarim Baban Godi da Shamaki Abubakar, akwai Malam Sale Musa wanda shi sare nasa yayi ma a kusa da wajen training na SSS, wanda SSS suka zo suka ce za su auna wurin su saka shi a wurin training ɗinsu saboda ba sa so mutane su rika matsansu, kuma aka dauko Bauchi State Ministry of Land and Survey suka auna wannan wuri din tare da mutanen local gamman da mutanen masarauta. Duka mun hadu a ran nan aka yi wannan au tsawon shekara biyu da ya wuce.
To su wayannan mutane da kace ma'aikatan filaye na jiha sun me suka ce? Sun ce filin ba naku bane?
Wato sun yadda fili namu ne, kuma sun zo an auna da su. Bayan an auna da su sun ce ba su rubuta wa gwamnati su gaya mata yanayin kudin kasan mu da bishiyoyi da suka irga, kuma abinda gwamnati ta cire za su biya mu. To shiru-shiru da muka ga ba a biya mu ba, ko mutanen SS suna gaya mana cewa za su kewaye wuri, don tunda mu muke noma wurin muna mu'amala da masu gadin su, muna ganin su kenan. Suka sanar da mu cewa lallai bana an ce su sanar da mu kar mu noma wurin nan. To ganin haka sai muka yi kwamba, muka ɗebi lauyoyin mu muka tafi wajen shi director na SSS kenan, na Land School na Bauchi, anan Awala a office din sa. So da muka je muka zauna da shi cewa an auna wurin mu, kuma shiru-shiru ba a bamu kuɗi ba, kuma ga abin da ake gaya mana, sai ya ce already gwamnati ta yi approvin shi, abin da ya kaddara an biya. Sai ya karanta mana abin da gwamnati ta yi approvin shi ne 31,935,000 something da yan wasu abu akai ban rike su ba. Ya ce shi ya kaddara an biya, don approval din ya fito tun 2013 ne November. Don haka shi yasa kawai yanzu suna jiran dan kwangila ne, in an ba su order daga Abuja za su kewaye wuri.
Su mutanen SSS din ne suka biya wannan kudi?
Mutanen SSS sun gaya mana ba su suka biya ba, Bauchi State Government ne ta biya. Amma tunda mu yan gari ne, mu je mu yi follow up mu bi inda kudin mu yake.
Ta biya akan a biya ku kudin filin ku, wato diya kenan na wannan fili?
Ta biya ne a biya mu kudin diyan filayen mu na wannan wuri.
To an biya ku?
Ba a ba mu ko naira ɗaya ba. Abin da yake faruwa bara a watan August, sai aka zo ana ta sauke block bayan mun yi shuke-shuke a wurin. Ana sauke block da yashi da gravel alaman za a kewaye wurin. Da muka zo muka taru a wurin akan kewayewa da abokan kasuwan mu, har wata daga cikin mu ta buga a jarida. Sai aka gaya mana cewa Bauchi State Government ne za su biya. Ranan da muka dawo na ƙarshe, rannan ne muke jin labari ta bakin wasu cewa wai an ce mu je mu karbi kuɗin mu. Sai muka ce wannan ba labari ne da da a yi shi, wato sako na baki ba, tunda harka ce da gwamnati, kuma tunda aka auna gunnan ko bai shiga tsakanin mu da wasu mutane, ko a ce a dauki hoton mu, ko a kawo wani takarda mu sa hannu, ba a yi ba. Muka ce ya kamata a bamu a rubuce, mu ba za mu yi ta aiki da su da ka ba. To daga nan ni na bada shawari, na ce to tunda mu din nan yan kasa ne, kuma ya kamata mu rike kiyaye dokokin kasa. Sai muka je muka samu lawyer mu as legal advisor, muka gaya masa, ya ce mana ya kamata mu rubuta mu san nawa ne hektan wajen mu da aka dauka, kuma nawa ne za a biya mu. To daga rubuta wannan leta da muka yi, shine yanzu nazo da copy letter gashi nan da aka kai musu, kawai sai suka tsargu. Shine suka rubuto leta, da suka rubuta leta sai suka bada sarki.
Suwa suka rubuta leta?
Su Bauchi State Ministry of Land shine leta heading na kan paper. Signing din kuma Ahmad Aliyu ne, head of valuation for honorable commissioner. Shi ya rubuto letan, sai ya nemi sarkin Firo ya bashi, yace ya neme mu ya bamu. Sarkin Firo ya yi mun waya, yace Ministry of Land sun ce ya neme mu ya kai mu. Nazo na samu Sarkin Firo ya fito a land, saboda ya jira ba mu zo da wuri ba. Sai ke ce dama ba wani abu bane, leta ne na maganan karban kudinku. Sai na karbi namu. To da muka je muka bude muka gani, sai muka ga babu wani amount da ke nunawa cewa wannan fili kaza ne, ko kuma hektar kaza aka diba. Mun nemi su gaya mana, sun ce asirin gwamnati ne, ba a tone asirin gwamnati. To shine sai muka dakata muka bar su da haka. Muka ce mu ba za mu karbi cheka ambulan mu yi signing, ba mu san me ake ciki ba. To daga wannan ne sai suka kira conference meeting. A meeting din akwai mai gunduman yali wanda ya wakilci hakimi, akwai mai gunduman Firo, akwai sarkin Firo da shauransu, akwai solicitor general na Ministry of Justice, da kuma cabinet na Bauchi State Ministry of Land and Survey. To da aka je meeting ni dai na samu halartar meeting, saboda meeting din kawai a waya suke kiran mu su ce ku zo ministry za a yi kaza. to tunda haƙin mu ne mu kuma ya kamata mu je don ya fita. To da muka je aka yi ta bayanai, na dauko bayanin yanda zan yi kowa ya je ya fahimta, shi fama na sakatare sai ya dakatar da ni, yake cewa duk nan an girme maka aife, amma ka zo kai ne bakin ka cece ya fi na kowa. Sai da aka yi maganganu, shi solicitor general ya ce a tunda haƙƙinsa ne a bashi dama ya faɗi abin da yake ransa ko abin da ya sani don a yi treating case din. To tun daga wannan rana da aka yi meeting din, ba su sake neman mu ba sai sati da ta zagoran Juma'a. Da suka neme mu sai ba su neme mu tare da solicitor general ba, sai suka ɗauko wani private lawyer, barista dalbadal, shi ne ya zo aka yi ta maganganu dai irin ana nuna cewa mu 'yan ta'adda ne, muna so mu tada ƙayan baya, wato za mu kawo cikas a al'amarin ƙasa ko kuma tada hankali a gari wa gwamnati. Muka nuna mu ba haka bane. Wanda akwai ɗaya daga cikin mutanen SS, deputy director land school, wani something Jafar ya je wurin miƙewa yayi, yace this yaro he is terrorist, ya kamata a kama shi.
Wannan maganganu a takardan farko da kuka kisa hannu sun fi gaya muku ga kudin da yake da su biya ku ne?
Ni ne da na matsa, sai suka ce da su biya mu 100% ne na kudin mu don gwamnati.
Kenan 100% din nan,
100% na kudin mu a hekta 10,782 cikin hekta 18 da wasu duggai, mu muna da hekta 10,700 da wani abu. 100% abin da za su ba mu shi ne less than 3 million, saboda mu masu hekta 8 da su ba mu 2.6 million suka ce. Sauran kuma da suka haɗa muka yi calculation bai cika ta kuɗin da zai kai ma kuɗin ya zama miliyan 3 ba. Abinda yake a baya, based on abinda muka samu na report ɗin da gwamnati ta yi approving a biya mu, sai muka ga almost 29 million ne za a karkata shi akan hekta 8 da kaɗan. Don haka shi ne bamu gamsu da adalcin da suka mana ba, kuma suka nuna cewa da gwamnati muke jayayya.
To Babu Hari Ibrahim Bello ne kaɗai ya magana kan wannan batu na filayen ba, kamar yadda muka ce idan Allah ya kai mu shiri na gaba za mu ji ta bakin saura, kuma kamar yadda muka yi alkawari za mu yi kokarin ji daga kowane bangare na wannan batun. Ibrahim Alfa Ahmed daga birnin Washington DC ke cewa a huta lafiya.
To a gaida mai kahon karo babba, yanzu kuma ga Salihu Garba ya dawo da labaran duniya amma a takaice.
A India, mutanen Najeriya sun fado ruwan saman nan da aka saba yi kamar da bakin kwarya, yayin da mugun zafin da ya addabi kasar ya halaka mutane fiye da 2,200. Ruwan sama da tsawa da aka yi a kudancin kasar Jalhadi ya dan sassauta zafin da kasar ke fuskanta. Amma jami'an gwamnati sun ce ana iya ci gaba da samun zafi na wasu 'yan kwanaki a jihohin Andhra Pradesh da Tangalana, wuraren da zafin ya fi tsamari. Yanayin zafi da ake aunawa yakan kai 113 ko kuma 116 na ma'aunin Fahrenheit a jihohin biyu. Mutane 146 sun sake mutuwa a jihar Andhra Pradesh ranar Asabar, lamarin da ya kawo adadin waɗanda suka rasa rayukansu a jihar 636.
Da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin. Ga saƙon ta'aziyya ga Vince Abdulkarim Osawe, wanda ƙanwarsu ta rasu, wadda za a yi jana'izar ta gobe Talata a lafiya jihar Nasarawa. Haka kuma muna miƙa ta'aziyyarmu ga wakilinmu na Iko Babangida Jibrin saboda rasuwar gwaggonsa Hajiya Hasiya Sani Kwantagora ranar Asabar a Muna. Allah ya rahamshe su duka. Yanzu a madadin kowa da kowa a sashen Hausa, musamman ma Salihu Garba wanda ya tani gabatarwa da wanda ya bada umarni CD da kuma injiniyanmu na wannan lokacin, wato Jim Harmon, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai da hantsi.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.